الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, shine muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. A yau muna biyar ga watan Jumada al-Ula, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 29 ga watan 11 shekara ta 2022. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Kayayyakin kaya ne masu kima, masu daraja, da sabon luka. To, shi duk lokacin da mutum ya yi tsuntuwa, idan abu ne wanda ke lalacewa da maza, to ba laifi mutum yana iya amfani da wannan kaya, amma ya kimanta shi kayan nawa ne. In kuma sayarwa zai yi, sai ya sayar kudin, sai ya aje su, sai ya ci gaba da cigiya. Idan Allah ya sa an samu mai su, kenan sai ya ba shi kimar waɗannan kaya nashi da suka wuce. Idan ba ba a samu ba, ya ci gaba da ajiyar wannan kayan ko kuma kudadensu. Idan shekara ta cika, to anan shari'a ta ba shi damar yin amfani da waɗannan kayan da ya tsinta, imma yin kyauta da su, ko yin sadaka da su, ko ya sarrafa ga amfanin kanshi. Kuma ya tabbata ko bayan shekara nawa, idan mai kayan ya fito, ya yi bayani wanda yake mai gamsarwa, cewa lokaci kaza na zubar da kaya kala kaza a daga wuri kaza zuwa wuri kaza, dai bakin abin da ya faɗa. Idan aka fahimci cewa tabbas wannan kaya nashi ne, to dole a dawo masa da kayansa, inda halin dawo masa. In babu halin dawo masa da wannan kaya, ɗayan biyu, in ma ya biyo bashi ko kuma ya yafi. Kenan, don haka dai a takaice, waɗannan kaya da ka tsinta, kuma bayan an ɗau wani lokaci mai tsawo, ba laifi yanzu kana iya amfani da su, amma duk lokacin da mai su ya fito dole a rama masa kayan shi, sai ka kiyasta kayan kamar na nawa ne kan su sabulullukan kan sauransu. Na'am. Waɗannan ba sunayen annabi ba ne, sunayensu da ya ambata sunaye biyar ya ambata, shi ne Muhammad, shi ne Ahmad, shi ne Al-Hashim, shi ne Al-Mahi, shi ne Al-Aqib. Haka ya ambata a cikin hadisi sahihi. Al-Kunyasa kuma Abul Qasim. To amma akwai wasu lafuzza wanda siffanta shi ne ake da su, amma ba sunaye shi ba ne, irin su Muhammad Al-Mustafa, su Al-Mujtaba, su Al-Murtada, su Al-Muntaka, su Al-Bashir, su Al-Nadir, su Al-Munir da sauransu. Waɗannan kawai sifofi ne ake siffanta shi, amma ba sunaye shi ba ne. Wai sayar da giya da taba laifin dudde ne? A'a, illa kasancewar sun gamu sun rabu, ta inda suka game kamar yadda sayar da giya haramun ne, sayar da taba ma haramun ne, kamar yadda shan giya haramun ne, shan taba haramun ne. Abinda ya tabbatar da haramcin shan taba, domin takan haddasa cuta ga mai shanta, cutar da takan iya kai shi zuwa ga halaka, kwata-kwata ya rasa rayuwarsa. Don haka shi baturen da yake sarrafa ta a jikin kwalinta ma ya rubuta ga irin abubuwan da take ɗauke da su na guba, wanda suna iya halakar da mutum. To shi ko ka'ida, duk abin da zai taba lafiya haramun ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wala tulku bi aydikum ila tahluka, kar ku mai ka hannayenku zuwa ga halaka. Idan aka ce at-tahluka, malaman lugha suka ce kullu shay'in tasiru aqibatuhu ila al-halak, duk abin da ƙarshensa yake kaiwa zuwa ga halaka shi ne at-tahluka. Wanda wannan kuma hani ne daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa kar ku miƙa hannayenku zuwa ga halaka. An yi amfani da lafazin hannu, domin hannu shi yake gabatar komai a jikin, a gangan jikin ɗan adam. Kuma haka Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul Nisa, wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima, kar ku kashe kawunanku, ku san da cewa Ubangijinku ya kasance mai tausayawa game da ku. To nan hani ne Ubangiji ta'ala ya ce mana kar mu kashe kawunanmu, don haka duk abin da zai kai mutum zuwa kashe kansa, wannan haramun ne. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin fuska ta farko waɗanda suke tabbatar da haramcin taba. Fuska ta biyu, taba tana daga cikin al-kaba'is, munanan abubuwa, wanda yana daga cikin manufa ta aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine har halitta ma bayi dukkan wasu abubuwa daɗaɗa tsarkakakku, tare da haramta musu dukkan wasu abubuwa waɗanda suke munana, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ko kuma kafin wannan fadarsa allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhim al-aya. To dan haka ita taba tana daga cikin al-khaba'is, wato munanan abubuwa. Kaga idan kana so ka gane haka cewa taba tana daga cikin al-khaba'is, wa ya taba yin bulaguro ya dawo ya kawo ma mahaifansa zigegen taba? Ko da mutum ya san mahaifinsa mashayin taba ne, ba zai kawo masa ba zigegen taba. Kuma yanzu misali, a gaban mahaifinka ko gaban malaminka ko gaban shugaban ƙasa ko sarki mai martaba ko gwamna, za ka iya ɗaukan guru ka karya ka ci. Amma taba, wane ne zai zo gaban mahaifinsa ya kunna taba ya sha? Ko gaban mai martaba ya kunna taba ya sha? Wannan duka abu ne wanda a hankalce za ka iya gane cewa taba tana daga cikin al-khaba'i. Sannan daga cikin huskokin da suke tabbatar da haramcin taba, wato shan taba yana daga cikin at-tabdhir, ɓannatar da dukiya. Idan aka ce at-tabdhir, sanya dukiya inda bata dace ba, akan abin da babu amfani na addini ko na rayuwa, bal ma kawai iya abin da take ɗauke da shi tsantsar cutarwa. Kuma kamar yadda a wani tsohon lissafi da aka yi, lissafin aƙalla a yanzu ya kai kusan shekara 15 zuwa 20, lokacin da na ji wani malami yana bayanin a ƙididdigar da aka yi a duniya, a duk shekara kusan mutum miliyan 12 suke mutuwa a sababin cuta ta shan taba, wanda taba ita ce ta haifar musu cutar da ta kai su zuwa ga halaka, kusan mutum miliyan 12 a shekara. Kuma in taba kayan kirki ce, ai mutum ya kamata ya gane. Farko, a tarihi wanda ya shigo da ita wani bai Yahudi ne, ya shigo da ita ƙasar Morocco, saboda Morocco tana daga cikin garuruwan da Yahudawa da suka watsu a duniya bayan yakin duniya na biyu da wannan ya fantsa masu, wasu da yawa sun tafi sun zauna a Morocco, wani bai Yahudi ya zo da ita. Kuma farko ita taba kyauta ake ba mutum, in aka baka kasha har sai an baka kado, har ya kai mutane suna saya da kudinsu. Yanzu wani inda za a lissafa maka abin da yake kashewa na taba da yake sha a wata ko a tsawon shekara, jarin wani ne. To don haka maganar cewa taba karahiya ce, kamar yadda suke faɗa, shan ki banza, barin ki banza, wannan wahayi ne na shaidani kuma zancen banza ne. An gane ko? Kuma in ka ce ma karahiya ce, to sai mu ɗauki karahiya a istilahin magabata, ma'ana haramun ci, ba makaruhi ba a istilahin malaman fikihu na baya-baya, kamar yadda su suke nihi wai shan ta banza, barin ta banza. Kuma sai ka ji mutum dan bugun gaba da yin karan tsaye ga shari'a, sai ka ji mutum ya ce wai ai a Alkur'ani gaba daya babu inda aka yi zancen taba, sai ka ji ya ce wai tun daga Bakara Hannasi wai babu inda aka yi zancen taba. Kai ne baka fahimta ba, amma Alkur'ani ai ba abin da ya bari. kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Shi alqur'ani bayani ne game da dukkan komai abinda bayi suke bukata. In kaga abu baka ganshi ba a cikin alqur'ani, to farko abinda zaka tuhumta hankalinka da fahimtarka kai kai ne baka gano ba. Amma inda za a koma gum masana malamai za su iya maka bayani akan haka. Shi yasa wani malami yake fada yake cewa jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali. Dukkan ilimi yana cikin alqur'ani, komai akwai shi, sai dai fahimtar mazaje ne ta takaita ta kasa ganowa. Amma komai duk wani abu da zai zo sabon abu, to idan aka koma cikin alqur'ani da sunna akwai bayani game da shi, domin shi alqur'ani da sunna riga ce ba wuya. An gane ku, duk wanda ya sata za ta yi masa daidai, kamar yadda alqur'ani shine yayi daidai da mutanen da suka rayu a lokacin saukarsa, haka mu da muke raye a yau alqur'ani da sunna sune daidai da mu, kuma haka waɗanda za su zo nan gaba har izuwa kiyama ba abin da ya dace da su yayi daidai da su sama da alqur'ani da sunna. To dan haka dai, kamar yadda giya haramun ce, ta ba ma haramun ce, illa kasancewar ita giya ta fi tsananin haramci, kamar yadda hadisi sahihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci kusan mutum takwas wato akan lamarin giya. Kuma haka hadisi sahihi za Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda yake shan giya bai tuba ba, to a ranar kiyama Ubangiji ta'ala ya daukan ma kansa alkawari sai ya shayar da shi wani ruwa da ake kiran shi dinatul kabal. Aka tambayi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka ce masa wa ma dinatul kabal ya rasulullah, menene dinatul kabal? Sai ya ce usaratu ahlin nari au arqu ahlin nar. Maza Allah ya ce nannage ne wato na ƴan wuta, ma'ana jini da mugunya da yake tsiyaya daga jikinsu, shine dinatul khabal, ko kuma jibi na ƴan wuta. Shine Allah ya yi alkawalin duk wanda yake shan giya ya mutu bai tuba ba, to Allah sai ya shayar da shi wannan sarkamaki jini da mugunya na ƴan wuta a ranar kiyama. Kaga duk wanda aka ce za a shayar da shi wannan guba, karka yi tsammanin cewa a wajen wuta ne za a kawo masa gidauniyar ya kafa ya sha, a cikin tsake-tsakin wutar, wal iyazu billahi. Don haka kuma duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi, to cin kudin shi kuma haramun. Shi yasa duk wanda yake neman dukiya, ko mu ce yake da irin wannan sana'a, sana'a haramtacciya, duk dukiyar da ya tara ta wannan hanya dukiya ce wadda take haramu. An gane ku, dukiya ce wadda take haramtacciya, kuma dukiya haramtacciya Allah ya zare albarka daga cikinta, mai ita ba zai amfana ba balantana ya amfanar da wani, kuma nauyi ne yake lauta ma kansa na hisabi a makomar sa lahira. Darasi da ya gabata, wato muna daidai gabar da malam yake faɗa wa fa'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim, wanda mun dan yi bayani akan wannan gaba ba laifi insha Allah darasin mu na yau cikon bayani ne akan wannan gaba sannan kuma abin da ke bayanta shine malam yake fada cewa yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa abba'atu li a'immatil muslimina biyayya ga shuwagabannin musulmi min wulati umurihim na majibanta lamurransu wa ulama'ihim da malamansu wanda wannan wata mas'ala ce daga cikin manyan mas'aloli na aqida aqidar ahlus sunna wal jama'a duk waɗanda Allah ya jibinta musu lamarin muminai suka zama sune shuwagabanni sune jagora na al'umma to yi musu da'a da yi musu biyayya wannan wajibi ne dole ne domin umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin alqur'ani ayat da ke cikin suratul nisa fadarsa subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu adi'u allaha wa adi'u rasula wa ulil amri minkum ubangiji ta'ala ke fada ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzansa da'a kuma majibinta lamari daga cikin ku da'a malamai suka ce ulul amr sune al-ulama wal umara an gane ko al-ulama wal umara wato sune malamai da shuwagabanni kamar yadda manya-manyan malaman tafsiri irin su al-imam al-qurtubi da ibn kasir da sauransu sun tafi akan cewa ulul amr majibinta lamari na muminai sune malamai wato da shuwagabanni kamar yadda hakan aka rawaito daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da Abdullahi dan Abbas da wasu masu yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ke kara tabbatar da cewa malamai suna daga cikin ulul amr ma'abuta lamari wanda Allah ya wajabta ma mu'mine cewa dole a yi musu da'a fadar Allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lam ku tambayi masana in har kun kasance ku ba ku da sani kaga nan umarni ne Allah ya mana cewa mu tambayi masana in har ba mu da sani mun jahilci abu to abinda ka jahilce shi kawai kana tambaya ne dan a fada maka ba dan ka aikata ba dan a fada maka hakikanin gaskiya kuma kai da'a ga wannan abinda aka fada maka kuma haka a cikin suratul maida ubangiji ta'ala ke fada laula yanahahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihimul ithma wa akalihimus suhut ubangiji ta'ala yace mi ya hana ar-rabbaniyun wato malaman Allah kenan idan aka ce al-alimur rabbani shine malamin Allah malamin da yake kokarin tarbiyyantar da mutane akan wannan hanya mai kakka shine ubangiji ta'ala yace mi ya hana wato ar-rabbaniyun da al-ahbar su malaman su yahudu wato sahane su game da fada wadda take ta daukan zunubi da cin rashuwa ma'ana cin dukiya ta haram to kaga anan wannan aya tana tabbatar mana duk abin da malami yayi hani in dai ba hani bane ba a karan kansa wanda hani ne ya isar muku a madadin Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa dole ku yi masa da'a wannan abin da ya hane ku ku hannu to dan haka wannan yana tabbatar da cewa da malamai da shuwagabanni masu zartar da hukunce-hukunce yi musu da'a wajibi ce dole ne a yi musu da'a yana daga cikin abin da yake ƙara tabbatar cewa shugabanni masu zartarwa dole a yi musu da'a. Hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Manzo Allah yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'a, ji da bi, wannan wajibi ne akan wato mutum musulmi, fima ahabba wa kariha, game da abin da yake so ko abin da yake ki yake kyama. Duk abin da shugabanni suka zo da shi na cewa ku yi ko ku bari, sawa'an abin ya gamsar da kai ko bai gamsar da kai ba a matsayinka na musulmi, dole ka ji ka bi. Amma manzon Allah sai ya mana sharadi, sai ya ce malam yi umar bi ma'asiya, matukar ba a umarci mutum da aikin sabo. In dai a cikin umarni da shugabanni suke badawa ko wani hani akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, to yi musu da'a haramun ne. Don haka ya ce malam yi umar bi ma'asiya, matukar ba a umarci mutum da aikin sabo. Sai ya ce fa'iza umira bi ma'asiya, in har an umarci mutum da wani aiki na saba ma Allah ko saba ma manzansa, manzon Allah ya ce fala sam'a wala ba'a, ba maganar ji ba maganar bi. Yanzu misali, akwai dokoki da ake zauwa da su wanda zamani ya zo da waɗannan dokoki, wanda kuma dokokin an kirkiro su ne saboda maslaha ta jama'a. Yin da'a ga shugabanni akan wannan dokoki da suka zo da shi wajibi ne. Yanzu mu ɗau misali ɗaya, waɗannan wuta ce da ake kafa su a mahaɗa, ma'ana mahaɗar titina, feruj a takaice. Waɗannan wuta ce an zo da su ne saboda maslahar jama'a din kiyaye lafiyarsu, cewa idan jar wuta kaga ta kama daga inda ka fito dole ka tsaya. Idan tsanwa ta kama, to wannan an baka izinin ka wuce. Idan wadda take ruwan gora ta kama, to wannan ishara ce ake maka kai maza ka wuce, amma fa kana kan hadari. Na ka tsaya kin in wannan ruwan gora ta kama, shi ya fiye maka alkhairi da ka wuce. To amma sai ka ga saboda rashin fahimtar addini, mutum ya zo ya shanye wannan wuta gaya na cewa dole ne ka tsaya, amma sai ka ga mutum ya ki tsayawa. Wallahi duk wanda ya gitta irin wannan ya janyo hadari, wannan kisa ne na ganganci. In shi ya mutu ya kashe kansa da ganganci, in ya kashe wani kisa ne na ganganci. Idan ana shari'a ta Allah, sare masa kai za a yi. Musamman kuma wannan abu wallahi ya yawaita musamman ga waɗanda suke ƴan adaidaita sahu, ba su kadai bane, amma mafi yawan su wallahi su suke irin wannan hadari. Duk mafi yawan irin waɗannan abubuwa, mutane nawa aka halakar da su a irin wannan al'amari. Wanda ita wannan doka an zo da ita ne saboda amfanin jama'a. Idan ka ketare wannan doka, kar ka fahimci cewa wannan shugaba fa shine ka saba ma. Allah da ya halicce ka ya halicci wannan shugaba, ya maka umarnin cewa kai masa da'a, shine ka saba ma. Domin Allah ya faɗa ya ayyuhallazina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum. Da irin kamar misali zaka ga wurare an yi hanin cewa ba a gari a nan saboda ba dan komai ba saboda hadari. Ko mutum ya zo kan hanya sai ya zo yayi parking, wanda wannan parking kin shi da zai yi yayi shi ne ba inda ya dace a yi ba, kuma yana iya sabbaba hadari. Nawa zai zo yayi parking ya kare ma masu wucewa, wani yana ketarowa wani sai ya bige shi, ko kuma ya sa wasu su kara da juna, ko kuma a sababin wannan parking kin da ya cutar da jama'a ya hada gosulo, sai wasu sun yi jiran, wasu sun wuce, sannan wasu su zo su wuce. Wannan misali ne ɗaya daga cikin abubuwa wanda wato tsarin zamani ne ya zo da su, kuma dokoki ne wanda an yi su saboda maslahar jama'a, saboda amfaninsu. Kiyaye waɗannan dokoki wajibi ne, dole ne a kiyaye. kamar yanzu misali da wasu abubuwa da ake zawa da su kamar na wasu hakukuwa da ake dora ma talakawa ƴan ƙasa na cewa kowa ya bada kaza wanda waɗannan kamar misali irin kudin shara da ake hadawa kudade ne wanda ana hada su ne saboda tafiyar da amfanin jama'a abinda ya shafi tsaftace gari da wasu abubuwa na tsaro da sauransu ake hada waɗannan kudade to bada waɗannan kudade wajibi haƙƙi ne kai in ka bada ka sauke abinda yake kanka su waɗanda suka karɓa ta su targe in sun sarrafa shi inda ya dace a sarrafa sun kubuta idan sun yi kuna da shi wannan kuma nauyi ne a kansu amma kai ka sauke abin da yake kanka to shi yasa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajibi ne akan mutum musulmi ji da bi wato game da abin da yake so ko yake ki yake kyama idan aka ce yayi ko aka ce ya daina manzo Allah yace malami Umar bi ma'asiya matukar ba a umarce shi ba da aikin sabo sai yace fa iza umira bi ma'asiya in har an umarci musulmi da wani aiki wanda a karkashin aikin akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa manzan Allah yace fala sam'a wala ba maganar ji ba maganar bi saboda haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sama da haƙƙin kowa domin shi ne mahaliccin kowa da komai shi ya halicce mu shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke janyo amfani shi ke ije ma bawa tsanani shi ke yaye masa kuma shi ne zai tada alkiyama ya sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya in khairan fa khairu wa in sharran fa sharru to dan haka ita wannan aya da muka karanta ta tabbatar mana cewa ashe da'a ga shugabanni na musulmi su ne malamai da shugabanni masu zartarwa tana karkashin da'a ga Allah da'a ga manzansa da'ar su da'a ce muqayyada malami da shugaba sai in abin da yace ayi ko a daina babu saba ma Allah babu saba ma manzansa ya zama wajibi ayi masa da'a amma duk lokacin da malami yace ku daina kaza ko ku yi kaza ko shugaba yace ku yi kaza ko ku daina kaza in dai akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to baya halatta ayi masa da'a shi yasa a hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin Aliyu Allah ya karra masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada inna mafa'atu fil ma'ruf kusan da cewa kadai ita da'a biyayya ana yin ta ne game da abu wanda yake sananne a shari'a abinda Allah yace ayi ko a daina in shi ne malami yace ku yi ko ku bari ko shugaba yace ku yi kaza ko ku bari babu saba ma Allah babu saba ma manzansa dole ayi masa da'a dan haka kenan kuma a wannan hadisi karka ce a ni sai abin da ya gamsar da ni zan yi da'a duk abin da ni bai mun ba zan bi ba to idan kai haka ka saba ma Allah ka saba ma manzansa dole manzo Allah ce ayi fi ma ahabba wa kariha game da abin da kai shi bawa yake so ko abin da yake ki yake kyama ko da ita wannan doka bata gamsar da kai ba in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to dole ka dawo hakuri kai kuma shi shugaba ko shi ne wanda yake kaskantacce daga cikin ku idan ya zama shugaba to dole ayi masa biyayya ko koma baya ne daga cikin ku kamar yadda hadisi ke cikin sahihu muslim hadisin abu zar Allah ya kara masa yadda yake fada lalle badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awsani an asma'a wa udiya wa in kana abdan mujadda al atrafi au kama kana yace masoyi na badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya galgade ni cewa naji nabi ga duk abin da shugabanni suke umarni na ko suke hanina yace wa in kana abdan mujadda al atrafi ko da shi shugaban ya kasance bawa ne wanda yake mai yankakken gabbai an gane ko bawa ne a ce mai ido ɗaya ne ko mai kafa ɗaya ne ko mai hannu ɗaya ne an gane ko mun kaskancin sa in dai ya zama shugaba to dole kai masa da'a wanda duk wani alkhairi da al'umma take samu take kasancewa a cikin shi yana karkashin biyayya ga duk wanda Allah ya wajabta yi masa biyayya kamar yadda wani daga cikin magabata shine Sahal ibn Abdullah Tusturi Allah ya ji kansa yake fada la yazalun nasu bi khairin ma azzamu sulana wal ulama yace mutane ba za su gushi ba suna tare da alkhairi matukar suna girmama shuwagabanni kuma suna girmama malamai duk al'ummar da ya kasance ta ba shuwagabanni da malamai kima da daraja to wannan al'umma ba za ta gushi ba tana tare da alkhairi sai yace fa iza azzamu hazaini in har al'umma sun girmama shuwagabanni sun girmama malaman su aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum Allah zai inganta musu duniyarsu kuma da lahirarsu saboda da'a ga shuwagabanni da malamai wannan ibada ce addini Allah ne ya umarni game da haka shi kuma sababin samun nagarta da inganci da jin dadi da walwala a nan duniya da makoma lahira yana karkashin bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa izastakhaffu bi hadhihi in har jama'a sun wulakanta waɗannan shuwagabanni nasu malamai da shuwagabanni masu zartarwa to tabbas sun bata duniyarsu kuma sun bata lahirarsu to mun yi bayani a darasi da ya gabata shi wato jibintar shugabanci yana kasancewa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda hudu hanya ta farko shine a samu nasu aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa wane shine shugaba an gane ku wannan ita ce hanya ta farko duk wanda aka samu nasi na alqur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa wane shine shugaba to wannan ya zama shugaba yi masa da'a wajibi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kissanta mana a can cikin suratul baqara fadarsa subhanahu wa ta'ala alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idza qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un ali anan wasu jama'a ne bayan wucewar annabi Musa alaihi salam suka zo gun wani annabin su suka ce masa abinda muke bukata ka roki ubangijinka ya tsaida mana sarki wanda zamu yaki makiyan mu a karkashin tutar shi suka fada ma annabin su cewa ya roƙa musu Allah Ubangiji ta'ala ya ayyana musu wane ne ya dace ya zama sarki wanda za su yi masa biyayya a ƙarƙashin tutar shi su yaki makiyansu to shine Allah ya yi wahayi ga shi wannan annabi sai ya ce masa ya ce ka gaya musu inna Allaha qad ba'atha lakum daluta malika tabbas Allah ya tsida muku daluta shine matsayin sarki akan suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya daluta zai zama sarki akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu alhali mun fi shi cancanta game da mulki walam yu'ta sa'atan min almal domin ba shi da tarin dukiya wanda ba shi da yalwa ta dukiya ya za a ci shine sarki gare mu annabin ya fada musu yace ubangiji na yayo mun wahayi yace inna Allah astafahu alayka Allah ne ya zabe shi ya naka shi a matsayin sarki akan mu kuma ya dade shi da yalwa wato ta ilimi da kyawun jiki kuma ku san da cewa Allah yana bada mulkin sa aran mulkin sa ga wanda ya so daga cikin bayin shi domin Ubangiji ta'ala mayalwacin fadala ne kuma masani to kaga wannan yana nuna mana duk wanda aka samu nasi ya ayyana cewa wani shine sarki to wannan dole a yi wannan ita ce hanya ta farko hanya ta biyu ko kuma waɗanda suke ahalul halli wal aqal ma'abuta kullal lamari da kuncewa an gane ko manya dattawa waɗanda suke masu hangen nesa masu tunani masu kaifin hankali su tsaya su nazari su tantance a cikin jama'a wane ne ya dace a ce ya shugabanci jama'a saboda shi shugabanci ba abu bane ba karazibe duk wanda zai shugabanci jama'a to akwai sifofin da ya dace a ce yana da su an gane koyi akwai sifofin da ya kamata a ce yana da su to dan haka su waɗannan ahalul halli wal aqal su ne za su tsaya su ga cewa wane ne ya dace a matsayin shugaba su zabe shi su nada shi kamar yadda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin abin ne gawar shi mutanen Madina sai suka hadu a sakifa ta Banu Sa'ida suna famar su fitar da shugaba daga cikin su jin haka ga su al-muhajirun sai suka yi gaggawa suka tarar da su dan kar wato wata baraka ta biyo baya aka je aka hadu a wannan lokaci Abu Bakar Allah ya kara masa yadda shine farkon wanda ya dau magana sai ya ce ya ku jama'a daga cikin abin da ya faɗa ya ce na yardan muku da waɗannan mazaje guda biyu na amince da su ku zabi ɗaya ya zame muku shugaba in ma ku zabi Umar ibn al-Khattab ko ku zabi Abu Ubaida shine Amir ibn al-Jarrah Abu Bakar ya ce waɗannan mazaje biyu na yarda da su na amince musu ku yi nazari ku ga waye dace a cikin su biyu ku zabi ɗaya jin haka ke da wuya kai tsaye Umar sai ya dauki hannunsa sai ya dora akan hannun Abu Bakar yayi masa mubayi'a yace na yarda na amince kai ka dace ka zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya ba za mu amince da kai akan lamarin rayuwarmu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da kai ya amince maka akan lamarin addininmu ganin cewa Umar ya yi mubayi'a kai tsaye dukkan su wannan sauran jama'a da suka hada a wannan sakifa wannan rumfa gabaɗaya suka yi mubayi'a da Abu Bakar ga Abu Bakar sannan aka je aka yi jana'izar gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama Abu Bakar ya dawo cikin masallaci yayi wata khutba bayan gama khutbar sauran jama'a waɗanda ba su hadarci wannan mubayi'a ta farko suka zo suka yi ta masa mubayi'a sun yi rasun amince cewa shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce hanya ta biyu hanya ta uku khalifa wanda yake mai ci ko mu ce sarki wanda yake mai ci yayi wasiyar cewa bayan shi wani ne zai dauki shugabanci kamar yadda Abu Bakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ba shi da lafiya sai ya tara wasu manya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shawararku nake nema ni ina ga wanda ya dace ya jibinci wannan khalifanci bayana shine Umar dan Khattab yaya kuka gani su waɗannan jama'a gaba ɗaya suka ba Abu Bakar hadin kai akan wannan ra'ayin sa suka ce wallahi hakan shine ya dace a lokacin nan Abu Bakar sai ya sa aka rubuta takarda cewa bayan sa Umar shine khalifa kuma ya musu alƙawarin haka don haka ran da Abu Bakar Allah ya masa rasuwa a ran nan Umar ya zamanto shine khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya ta uku hanya ta hudu da ƙarfin tsiya wani yazo yayi rinjaye akan jama'a yayi juyin mulki to wannan ita ma hanya ce wadda daga cikin hanyoyi hudu wanda suka tabbata a shari'a mutum yake iya zama shugaba kuma duk wanda yayi juyin mulki jama'a suka tabbata akan shi to wannan dole ne ai masa biyayya an gane ko nayin jayayya da shi bai mata so ba duk wanda yazo yayi galaba da karfin tsiyaye kwaci mulki to ya zama shugaba. Waɗannan sune a kadan a takaice kenan hanyoyi guda hudu wanda ake daukan shugabanci. To dan haka duk wanda ya zama shugaba ta irin waɗannan hanyoyi to mu tabbata yi masa tawaye da fito na fito da shi haramu ne. An gane ko haramu ne? Yin fito na fito da yi masa tawaye wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa, ma'ana ya saba ma alqur'ani da sunna. Kamar yadda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake fada yake cewa wa man kharaja ala imamil muslimina wa qad kana an-nasu jitama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafa bi ayyi wajhin kana birrida aw bil galaba faqad shakka hadha al-kharij asl muslimina wa khalafa al-athara ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa imma al-kharij alayhi mata mitatan jahiliya. Al-Imam Ahmad yake cewa duk wanda yayi tawaye ga shugaba na musulmi wanda jama'a suka hadu akan shugabancin sa suka tabbatar da cewa shine khalifa, ta koma wace fuska, shin ta lalima yazo ya zama wannan shugaba aw bil galaba ko kuma ta hanyar fin karfi yazo yi juyin mulki ya karbi wannan kujera, shine Al-Imam Ahmad yake fada yace duk wanda ya ma irin wannan shugaba tawaye to tabbas yayi kokarin raba kan jama'a ta musulmi, ma'ana shine ya tsaga sandar musulmi domin su musulmi sandar su ɗaya ce, kamar yadda muke faɗa tsintsiya ce madaurin kiɗa. Kenan duk wanda yayi tawaye yayi fito na fito to yana kokarin raba kan jama'a ne, kuma ya saba ma hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad yace in har shi wannan dan tawaye Allah ya masa rasuwa yana kan wannan tawaye bai dawo ba ya tuba ya jaddada mubaya'a to ya mutu irin mutuwa wadda take ta maguzanci ta jahiliya wal iyad billahi. An gane ko? To dan haka koda akwai wasu abubuwa waɗanda suke na musgunawa na ki da kyama na kuntatawa da shi shugaba yake, wannan baya halitta cewa ai masa tawaye. Kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa a sharhin hadisin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi. Manzo Allah yace duk wanda yaga wani abu da yake ki yake kyama game da shugabansa Manzo Allah yace ya dau hakuri akan haka. Sai yace fa inna man faraqa al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliya. Manzo Allah yace duk wanda ya rabu da jama'a daidai da dani daya, mutun yayi tawaye ya rabu da jama'a daidai da dani daya, manzo Allah yace in har ya mutu akan wannan hali to yayi mutuwa irin ta maguzanci, mutuwa ta jahiliya. Shine Ibn Battal Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin Sahihul Bukhari a ƙarƙashin hadisin sai yake cewa fil hadisi hujjatun fi tarkil khuruji ala sultani walau jara, yace a karkashin wannan hadisi akwai karantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wato dena fito na fito da shugaba koda shugaban ya zama azzalimi, koda azzalimi ne shugaban to haramun ne ayi fito na fito da shi ayi masa tawaye ayi tai masa hayaniya. To dan haka dole ne wato ayi biyayya ga duk abin da shugabanni suka zo da shi, matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa, sawa'an abubuwan da suka zo da su sun yi daidai da mu sun gamsar da mu ko kuma basu gamsar da mu ba, fito na fito da shugabanni haramu ne. A inda kawai yake halatta ayi fito na fito da shugaba sai in kafircin sa ya bayyana a fili. An gane ko? Kafircinsa ya bayyana a fili, babu wani tawili, abin ya fito karara, to wannan shine kadai damar da ake da ita na yi masa tawaye na fito na fito da shi domin a kawar da shi daga kan wannan kujera. Kamar yadda a hadisin Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda yake fada baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala sam'i wa ta'ati fi man shadina wa makrahina wa usrina wa yusrina. Yake cewa mun yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa zamu bi ga duk wanda ya shugabance mu, sawa'an a cikin abin da muke so muke kauna, ko kuma a cikin abin da muke ki muke kyama, haka a cikin halin mu wanda yake na kunci ko kuma hali wanda yake na yalwa. Wa atharatin alaina, yace kai koda shugaban ya nuna san kai akan mu, dukiyar kasa dukiyar jama'a ya keɓanci kansa da ita, daga shi sai matansa sai ƴaƴansa sai ƴan karyakashinsa. Koda a ce shugaba yayi babaki da dukiyar jama'a, to mun yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa zamu yi masa biyayya, zamu ji duk abin da ya faɗa. Wa alla nunazi al'amra ahlahu, kuma mun yi mubaya'a da shi cewa duk wanda ya jibinci wannan lamari ba zamu yi jayayya da shi ba. An gane ku, wanda Allah ya ba su mulki ba zamu yi jayayya da su ba. Illa an tarau kufran bawahan, inda kun min Allah fihi burhan, sai dai idan kun ga ko kafirci a bayyane. Manzon Allah yace sai in kun ga kafirci a bayyane. Kaga anan manzon Allah sai da ya karfafa illa an tarau kufran bawahan, a bayyane babu wani tawili, kafircin sa kawai ya fito fili. Kuma kuna da hujja daga gun Allah mai gamsarwa, hujjar da take tabbatar muku cewa tabbas wannan shugaba ya kafirce ya bar musulunci, to anan ne kadai za ku iya fito na fito da shi. Shi ma anan fito na fito da shi sai in kuna da karfin da za ku iya kawar da shi gabarin wannan kujera. In ba ku da karfin da za ku iya sauke shi, to baya halatta ku yi fito na fito da shi, saboda barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da ake nema. Allah kadai ya san wato jina nan da za a zubar da dukiyar da za a halakar da ita. Idan ba ku da karfin da za ku kawar da shi kuka yi fito na fito da shi, to barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da ake nema. Kuma mun yi bayani a darasi da ya gabata, yana daga cikin haƙƙi na shuwagabanni shine yi musu nasiha. An gane ko, yi musu nasiha, yana daga cikin yi musu nasiha shine yi musu biyayya akan duk abin da suka ce ai ko abin da suka ce a daina. Matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Yana daga cikin yin nasiha ga shuwagabanni shine yi musu addu'a, a ringa yi musu addu'a ta alkhairi, ma'ana Allah ya shiryar da su, Allah ya inganta lamarin su, Allah ya sa su yi adalci game da wannan jagoranci da Allah ya ba su. Kamar yadda wani daga cikin magabata shine Abu Ali, shine Al-Fudail ibn Iyad, Allah ya ji kansa ɗaya ne daga cikin tabi'ai, yake cewa wallahi inda Allah zai bani addu'a daya-daya wadda take karɓaɓɓa a ce in yi a karɓa mu, yace wallahi wannan addu'a ba zan sarrafa ta ga kowa in ba ga shugaba ba. A bashi addu'a ɗaya a ce ya roƙi duk abin da yake so a karɓa masa, yace wallahi wannan addu'a shugaba zan sarrafa ma. Aka tambaye shi me yasa, yace addu'a in nayi ma kaina iya amfanin wannan addu'a ya takaita a kaina, amma in na ma shugaba addu'a ya zamanto na kwarai, amfanin ya hada ni, ya hada sauran jama'a gaba daya. To dan haka yana daga cikin kuma nasiha ga shugabanni rashin fito na fito akan su, koda azzalabai ne, kamar yadda wato bayani ya gabata. Sannan yana daga cikin abubuwan da na haƙƙi ne ga shuwagabanni wanda yake kanmu, kenan taimaka musu akan tabbatar da gaskiya. Duk wani abu in mun tabbata gaskiya ne, kasantacciya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, to kar a ƙyale shuwagabanni cewa su iya da kansu, a'a, haƙƙi ne nasu akan ku, ku talakawa ku kama musu domin tabbatar da wannan gaskiya. Sannan kuma da ƙoƙarin faɗakar da su da tunatar da su ta hanya wadda take da hikima da siyasa da girmamawa da tausasa harshe. Abinda suka jahilta suka raukana, a yi ƙoƙari a sanar da su. Duk abinda sun manta da shi na haƙuƙuwan jama'a, to a yi ƙoƙari a samu waɗanda suke masu alfarma su je su sanar da su cewa ya kamata kaza da kaza, ku san da cewa hakukuwa ne na jama'a, wato su ja hankalinsu. Haka yana daga cikin nasiha ga shuwagabanni yin sallah bayan su da yin jihadi tare da su. In sun yi bunci hada zakka, dukiyar zakka, dole ne mutum ya hada zakkar shi ya ba su, kuma da daina yi musu tawaye da sauransu. Wannan duka yana daga cikin karkashin nasiha ga shuwagabanni, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya mana umarni. Sannan kuma yana daga cikin nasiha ga shuwagabanni, kamar yadda muka yi bayanin cewa ta hanyar hikima da siyasa ake nasiha ga shugaba. An gane ko ba wani abu bane ba wanda yake na hayaniya, na mutum ya fito fili yayi ta faɗin abin da ya ga dama, cewa wai matsayin nasiha ne ga shuwagabanni. Wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa. Ita nasiha ga shuwagabanni tana kasancewa a koyi kuma da tafsasawa, kamar yadda mu dauki fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya aika shi da dan uwan shi Harun zuwa ga Fir'auna. Ubangiji ta'ala yake faɗa, izhaba ila fir'auna innahu baga faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ubangiji ta'ala yace ku tafi zuwa ga Fir'auna, domin Fir'auna yayi shishigi ya ketare iyaka har ma yayi da awar rububiyya cewa shi Allah ne. Ubangiji ta'ala yace ku faɗa masa faɗa wadda take tattausa, la'allahu yatazakkaru, me yiwa zai karku fadarku ya galgadu, au ya kasha, ko ya ji tsoron ubangijin shi ya dina abin da yake na zalunci. Kaga ash-shahid anan ubangiji ta'ala cai fa qula lahu qawlan layyina, ku faɗa masa faɗa wadda take mai taushi. Saboda duk wanda zaka zo a cikin hikima da siyasa da girmamawa kai masa nasiha, to insha Allahu ta'ala akwai kyautata zatan samun karbuwar nasihar ka a gunshi. Domin mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi riwaya ta Aisha Allah ya karama ta yadda hadisin yana cikin sahihu Muslim, mazala Allah yake cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zalahu wa la yunzaqu min shay'in illa shalahu. Tausasawa dabi a sannu ba bai taba kasancewa a cikin wani abu faci sai ya kawatar da shi, kuma ba a taba fitar da tausasawa daga cikin wani abu faci abun wato sai ya aibanta sai ya munana. An gane ku? Dan haka kenan a sitirce a koye ake samun mutane masu daraja, masu alhurma, masu kima a gun shi shugaba, su za su je su zauna da shi su yi masa nasiha su ja hankalinsa. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihain cikin Bukhari da Muslim, hadisin Wa'il Abu Wa'il shine Shaqiq ibn Salama yake faɗa, yake cewa an faɗa ga Usama dan Zaid, aka ce masa ala tadkhulu ala Usman fa tukallimahu, yanzu ba ka shiga ba gun Usman, Allah ya kara masa yadda, kai masa magana game da irin waɗannan abubuwa ya kamata a gyara. Mutane suke faɗa ma shi Usama ibn Zaid saboda yana daga cikin manya waɗanda suke masu daraja, waɗanda suke da kima, saboda shi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma dan masoyin sa ne. Shine aka sa gaba aka ce masa yanzu ba ka je ka faɗa ma Usman cewa wasu al'amuran ya kamata a gyara, ya kamata a yi kaza. Usama sai yake cewa a tarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum, yanzu kuna ganin cewa kawai ba zan yi masa magana sai na zo na faɗa muku cewa na je na same shi na ja hankalinsa na mai wa'azi, sai in na zo na ce muku na je na faɗa masa sannan za ku yarda? Yace wallahi laqad kallamtuhu fi ma bayni wa bainahu ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Yace wallahi nayi masa magana, na tattauna da shi tsakani na da shi, abinda yace bana so na bude wata kofa ta wani al'amari, bana so in zamanto ni ne farkon buda shi wannan fitina ce, na in ce muku na faɗa mishi a aji ne bai yi ba, kenan me za a yi? A tunda an mai wa'azi ma wane ya ji ya faɗa masa bai ji ba, to kawai mu huto da ƙarfi mu wannan kishi. Kaga wannan bude kofa ce ta fitina. To su waɗanda suke masu daraja in suka je malamai da waɗanda suke masu alhurma suka je suka samu shugaba, za su same shi a kadaice, su ja hankalinsa su yi masa nasiha su nuna masa duk wasu abubuwa na kurakurai wanda ya kamata a ce an gyara in sun masa wannan nasiha kuma ba fitowa ba za su ringa fada ma jama'a ai mun je mun same shi mun fada masa mun ja hankalinsa kenan kun ce mana kun je kun ja hankalinsa kenan in bai ji ba kenan menene zai biyo ba kenan jama'a su yi masa buri to da haka wani daga cikin wato sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Iyab ibn Hud ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa man arada an yansaha sultana bi amri fala yubdi lahu alaniya duk wanda yake so ya ma shugaba nasiha game da wani al'amari to karye masa afili walakin li ya akhuz bi yadihi fa yakhlu bi ya kama hannun shugaban ya kadaita da shi ya fita gefe da shi fa in qabila minhu fa zaka in har wannan galgadi da nasiha da ya kadaita da shugaba ya masa ya karba fa lillahi alhamdu daman shine abin da ake bukata wa illa yace kana qada addallazi alaihi lahu in ko bai karbo ba wannan galgadi to shi wannan wanda ya galgadi ya sauke nauyin da yake kan shi al-imam ahmad shi ya rawaito wannan hadisi da al-hakim an-nisaburi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya karraja hadisin ya ce hadisin wato ya inganta hadisi ne sahihi to dan haka kenan wannan yana nuna mana nasiha ga shugabanni akan yi ta ne wato a goye sannan an gane ko ba a fili ba za a fito a yi ta fadin abinda mutum kawai ya so ya fada irin wannan akwai harzika jama'a cewa wato kuma akwai jefa kyamar su shugabannin wato a cikin zukatan jama'a domin duk lokacin da jama'a suka kyamaci shugaba to kar kai tsammanin fa a samu wani kwanciyar hankali abinda zai biyo baya wal iyazu billahi Allah kada ya san shi saboda duk wanda jama'a suke kyama ba sa so to babu abinda zai biyo baya illa hayaniya da hargitsi shi yasa a kullun ake buƙatar ayi abinda za a kwantar da hankulan jama'a sannan yana daga cikin wato nasiha ga shugabanni GDB game da dukkan wani wato kamar yadda bayani ya gabata game da dukkan wani abu wanda yake almaru duk da cewa lokaci ya tafi dai nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك